This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kode yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 5 ga watan Janairun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kabaru da Chadi. Wato karfe 10 kenan na safe a nan yankin gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
Kasar Kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen daukar matakan diplomasiya kan kasar Iran. An saka dokar hana fita daga magarba zuwa asuba a birnin Aden dake gabar teku na kasar Yemen. Ministan da ke kula da bin dokar a jihar Punjab yau Litinin ya ce kimanin yan Pakistan 100 ne suka bar kasar domin shiga kungiyar ISIS a Syria da Iraq.
To yayin da shugabar hukumar bada lamuni ta IMF Christine Lagarde ke fara ziyara a Najeriya, masana sun fara muhawara kan irin guzurin da shugabar ke tafi da shi.
Kadiba Chanafa, duk abubuwan da ake zowa nan kasar zaka diba zaka ta hatta wannan maballi na taguwa zaka ganshi daga China ne, amma China kwanan nan sai da ta rage karfin kudin su.
To sai dai a dai bangaren wasu na ganin ba haka lamarin yake ba.
Ni a gani na wannan shawaran bata dace ba. Idan muka ce zamu ci gaba da kariyar da darajar namu ita naira, sai kayayyakin mu da muke amfani da su zasu yi tsada, zai shahi abubuwa daiwa.
Zamu leka jamhuriyar Niger mu ji irin wainar da ake toyawa yayin da zaben kasar ke karatowa, sannan muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumaru za ta gabatar. Amma bar mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasar Kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen daukar matakan diplomasiya kan kasar Iran, bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran, bayan da suka fusata da hukuncin da Saudi ta dauka na kashe babban malamin nan na Shi'a. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Kuwait Kuna ya ce Kuwait ta kiranyo jakadanta daga Tehran kuma ta bayyana aniyar goyen baya ga dukkan matakan da Saudi ta dauka domin karfafa tsaranta, biyo bayan hukuncin da Saudi da Bahrain da Sudan suka dauka na yanke hulɗa da kasar Iran. Ita kuma haddiyar daular Larabawa ta sassauta mu'amalar ta Iran. Baki ɗaya dai kasashen hudu mambobi ne na kungiyar Larabawa waɗanda za su gudanar da wani taro na musamman ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za su tattauna kan batun Saudi da Iran. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ci gaba da sukar hukuncin Saudiya ta yanke na kashe malamin. Ya ce Saudi ba za ta iya rufarufa ba wajen kashe Sheikh Al-Nimr. Ranar 2 ga watan wannan ne dai gwamnatin Saudi ta fitar da sanarwar kashe babban malamin da wasu mutane 46 waɗanda aka samu da laifuffukan da suka shafi ta'addanci. Shi dai Nimr ya kasance yana yawan sukar masarautar Saudiya ne.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da wasu dokoki ko kuma umarnin shugaba waɗanda ya ce za su taimaka wajen daƙile tarzomar da suke da alaƙa da bindiga ko kuma mallakar bindigar, amma kuma ba za su tauye haƙƙin wato Amurkawa na mallakar makamai bisa ka'idar doka ba. Shugaban ya ɗauki wannan mataki ne kamar yadda kuskurima na biyu da aka yi wa tsarin mulkin Amurka ya tanada. Wasu daga cikin matakan da fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar a jiya Litinin sun haɗa hadda faɗaɗa bincike da kaddamar da dokokin mallakar makamai da suka dace da kuma ƙara ƙaimin yadda ake jinyar masu gushewar hankali. Bayan wata ganawa da manyan jami'an tsaro, shugaba Obama ya ce yana da niyyar yi wa Amurka bayanin shirye-shiryen NASA ko kuma dabaru da zai kaddamar da tsauraran ƙa'idojin mallakar makamai. A yau Talata ake sa ran shugaban zai ƙara yin bayani kan matakin NASA na rage tarzomar da suke da alaƙa da bindiga ko kuma mallakar bindigar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saka dokar hana fita daga magarba zuwa asuba a birnin Aden dake gabar teku na kasar Yemen, bayan fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa-kai masu adawa da gwamnati, inda aka kashe akalla mutane 22. Jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magarba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa masha Allah. kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala. Yan bindiga dai sun buɗe sojojin gwamnati wuta wanda suka isa birnin Aden da niyyar kare tashoshin da ke gabar tekun. Faɗan da ya yi sanadiyar kashe mutane 22 daga ɓangarorin biyu kafin sojoji su samu nasarar karɓe ikon gabar tekun. Ana kyautar da tsammanin 'yan bindigar dai na daga cikin mayakan da suka goyi bayan gwamnati a lokacin da ake yaƙi da 'yan tawayen Houthi, amma sun buƙaci a basu cin gashin kansu a kudancin ƙasar. Haka kuma a jiya Litinin birnin Aden, wani ɗan bindiga ya harbe wani mai sassaucin ra'ayi ɗan Sufi mai suna Sheikh Ali Uthman.
A yau Talata ne ministan tsaro na India ya ce an kashe wasu 'yan bindiga shida bayan da suka kai hari wani sansanin sojin sama da ke arewacin ƙasar. Ya kuma ce ana ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a sansanin. A ranar Asabar ne 'yan bindigar da suka kai hari sansanin sojin da ke garin Pathankot da ke kusa da iyakar Pakistan suka buɗe wuta har suka kashe jami'an tsaro 7. Jami'an India sun ce za su ci gaba da bincike domin tabbatar da ganin babu ragowar 'yan bindigar cikin sansanin. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi magana da takwaransa na India Narendra Modi inda ya tabbatar masa da cewa Pakistan na aiki kan bayanan da ta samu daga India don gudanar da bincike kan harin. Sharif ya ce a duk lokacin da aka yi wani kokari na kawo zaman lafiya, 'yan ta'adda akan yi kokarin ganin sun ruguza shi. Shugabannin biyu dai sun amince da haɗa kai wajen tunkarar wannan lamari.
Ministan da ke kula da bin doka a jihar Punjab a ranar Sanullah yau Litinin ya ce kimanin 'yan Pakistan 100 ne suka bar ƙasar domin shiga ƙungiyar ISIS a Siriya da Iraki. Haka kuma ministan ya ce 'yan Pakistan 42 suna daga cikin waɗanda aka kama a kwanan nan domin suna ƙoƙarin kafa ƙungiyoyin ISIS. Ya ce an gano makamai da wasu abubuwa a asmaman da aka kai biranen jihar Punjab guda huɗu a ƙarshen mako. Mr. Sanullah ya ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa waɗanda suka fice daga ƙasar domin shiga cikin ƙungiyar ISIS ba su wuce 100 ba. Wannan ne karan farko da wani babban minista ya bada bayanin adadin 'yan Pakistan da suka fice daga ƙasar domin shiga ƙungiyar ISIS. A baya, jami'an Pakistan sun sha musunta kasancewar 'yan ƙungiyar ISIS a ƙasar. To amma masu nazarin harkokin ƙasar sun ce kama wasu da aka yi a kwanan nan da sumame da aka kai da kuma bayanan sirri da aka samu sun nuna cewa kila akwai yiwuwar ƙungiyar ISIS tana samun gindin zama a ƙasar.
To a labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugabar hukumar bada lamuni ta IMF Christine Lagarde ke fara ziyara a nahiyar Afirka inda ta fara yada zango a Najeriya, masana sun fara muhawara kan irin guzurin da shugabar ke tafa da shi. Daga Lagos, wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
A lokacin wannan ziyara da shugaban hukumar IMF Mrs. Christine Lagarde ke yi a tarayyar Najeriya na kwanaki hudu, za ta gana da masana tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari game da hanyoyin farfado da tattalin arzikin tarayyar Najeriya. Tana can baya dai hukumar IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya da ta rage darajar kudin naira akan kudin dala, abinda kuma wasu masana ke ta baba akai. Haka kuma hukumar IMF ta shawarci gwamnatin Muhammadu Buhari da ta janye tallafin da ta ke sanyawa akan man fetur, kuma tuni gwamnatin ta kama hanyar janye tallafin da take sanyawa a farashin man fetur a Najeriya, abinda kuma yake ci gaba da kawo muhawara tsakanin 'yan Najeriya. Alhaji Kasimu Kurfi masanin tattalin arziki ne a birnin Lagos, kuma a hirar da ne da shi a can baya ya bayyana goyon bayansa ga shawarwarin da hukumar IMF ke baiwa gwamnatin Najeriya na farfado da tattalin arziki.
Fahimtar wannan shawara tana da kyau, kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya. Menene gaskiya? Al'amari shine duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai saida ƙasar waje, ya ce kuma yana so ya rike darajar kuɗin shi, to zai wahala, domin ka ɗauki wani abu ne wanda yake cewa da kamar wuya. Duk ƙasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke yi. Ka diba China fa, duk abubuwan da ake zowa nan ƙasar zaka diba zaka ta, hatta wannan maballi na taguwa zaka ganshi daga China ne. Amma China kwanan nan sai da ta rage ƙarfin kuɗin su. Don me? Don ta sa abubuwan da take yi su ƙara samun kwarjini ƙasar waje, su arha mutane su zo su ƙara sayi. To mu bamu da abubuwan da muke yi, kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne. Farashin mai kuma ya faɗi. To ya za kai ka ce za ka rike naira? Muddin ka rike naira, abubuwa bi za su faru. Ƙasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba, so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su, ba za su kai su wasu ƙasashe. Maimakon su shigo da dalar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su, in suka ga farashin bai masa daidai ba sai su shigo da kuɗaɗen su. Kaga kuma wannan da ƙarshe zai takaita
ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar ɗai kenan. Kuma idan ba su shigo da kudaden su, kudin kasar waje zai ƙara ƙaranci, so wannan zai ƙara haɓɓasa wato a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke saida kudinta da kuma yadda yake a kasuwa. Kuma wannan shi mun ne muke gani a yanzu. Kuma yana ɗaya daga abin da IMF ta ba da shawara cewa a kiyayi wannan. Domin in aka kiyaye wannan abubuwa za su yi zuwa da sauki.
To sai dai kuma a bangaren sa shugaban kungiyar masu canji a tarayyar Najeriya, wanda yanzu haka matakan farfado da tattalin arzikin ke ci gaba da yi wa hada-hada ko kasuwancin su illa, Alhaji Aminu Gwadabe ya bayyana shakku game da shawarwarin hukumar ta IMF.
Ni a gani na wannan shawaran bata dace ba. Dalili kuwa idan ka duba a wannan dangantaka da ake yi, komai da ka sani da ake amfani da shi a ƙasar nan, kawo shi ake yi daga wasu ƙasashe na waje. To wato idan muka ce za mu ci gaba da karyar da darajar namu ita naira, wato a kodayaushe mu dai ne kayayyakin mu da muke amfani da su za su yi tsada, zai shahi abubuwa da yawa na game da farashi da na masarufi dake faruwa. Na biyu sai mu duba yawancin abubuwan nan da ake kawowa. Ana maganan me ita CBN ta yi. Na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a ganina hukumar IMF shi ne cewa tallafi da aka jaye. An je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo. Wasu kayayyaki ne shinkafa, siminti, tomato, toothpick, gasunan dai gasunan.
Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan ziyara da shugaban hukumar ta IMF ta kawo Najeriya. Hukumar kuma da wasu ke kirari da cewa taurariya ce mai wutsiya, ganin ta ba alheri ba. Babangiji Brown, murya Amurka daga Lagos.
Kuma da lagai da Babangida Jibril daga birnin Ikon Najeriya, nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya. Amma yanzu bari mu leƙa makwabciyarta wato Jamhuriyar Nijar, inda a karon farko aka samu 'yan takarar shugaban ƙasa har 16 a zaben da za a gudanar a wata mai zuwa. Shin ko me haifar da hakan, sannan yaya 'yan ƙasar ke kallon lamarin? Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Burma da ƙarin bayani daga Yamai.
Wannan shine karon farko da ake samun 'yan takara masu tarin yawa da ke neman shiga fafatawar da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun gobe a Nijar. Tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan wannan batu da ake dangantawa da wayewar 'yan ƙasa bayan shekaru 25 na demokradiyya. Son Allah Dambaji, wani dan gwagwarmaya ne a ƙarƙashin ƙungiyar CADED.
Yau in ka ɗauki ɗan Nijar har na can ma cikin daji, ya fara gane menene turken demokradiyya, menene gimshiƙin demokradiyya. Ka zaɓi wanda ka yarda da shi, wanda ka tabbata zai yi aiki da adalci da ƙasarka. In yau ma ka zamanto ka cika abinda doka ta ce, in ma ƙauye kake ka san shugaban ƙasa ka sai candidate ɗin kana aiksa, to wannan ya kwatanta da 'yan Niger sun fahimta da menene demokradiyya.
Masu fashin bakin siyasa na yi wa wannan al'amari fassara da shigar matasa ga dangadan cikin harkokin siyasar ƙasar ta Niger, wanda a cewar Masaudu Ibrahim sakamako ne na rarrabuwar kawunan da wasu manyan jam'iyyun siyasa suka fuskanta a shekarun baya-bayan nan.
Ragalgaza waɗansu jam'iyyun siyasa da an kai ya kasance kenan an samu waɗansu jam'iyyu da suka ballo. Wayansu ba su taɓa yin takara ba ma sai wannan gamin. Wayansu kuma da ke sabbi ne suka girku kuma suka shiga takarar shugaban ƙasa. Yana da kyau a ce an samu 'yan takara da yawa don saboda kada ƙwarorin mutanen da aka saba gani shekara da shekaru tun a fara demokrasiya a ce kullum ta Allah su kaɗai ne za su yi mulkin ƙasar nan. To lokaci ne wanda yake furucin a samu sauyi a al'amuran siyasar ƙasar nan ta mu matasa su bullo ko watakila za a samu cigaba mai dorewa.
Sai dai a wannan karon babu 'yar takara mace ko ɗaya daga cikin 'yan takara 16 da ke hangen shugabancin ƙasar Nijar. Saboda haka na tuntuɓi Madam Kako Hajiya Fatima, shugabar ƙawancen ƙungiyoyin mata na Kongafen.
Kun san kuɗi da ake sanyawa wajen miliyan 20 ake tambaya na takarar shugaban ƙasa, samun wa'innan kuɗin akwai wuya da a same su. Hujja ta biyu kuma yau kun ga ƙasar mu ta Nijar ba mu ci muna cikin matsala, amma abinda muke zama muna ganin Boko Haram yake sa mata ba su iya shiga daji don su nemi wa'innan ƙurakurai.
A ranar 9 ga watan nan da muke ciki ne ya kamata kotun tsarin mulkin kasa ta kammala aikin tantance sunayen yan takarar da suka cike sharuɗan shiga wannan zabe. Saboda haka Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolle Nishar ke kira a yi adalci.
Wanda ya rantsa daga Qur'ani ai ka san ba karaman abu ne ba wanda ya zamanto ya san ku Allah ne a gaban shi, Allah ne a bayan shi, Allah ne a daman shi, Allah ne a hukumkin shi. Duk abin da kai ga Allah zaka koma. Kenan mun bar abin ga Allah kuma a hannunsu.
Daga cikin yan takara 16 da za su gwabza a wannan zabe, hudu ne ake hasashen za su ketare siratin zagayen farko, sun kuma hada da shugaba mai ci Isu Muhammadu da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman da tsohon kakakin majalisar dokokin kasa Hamma Amadu da ke kulle yanzu haka a gidan yari, sai kuma jagoran yan adawa Sani Umaru, ko da yake ba mamaki matasa irin su Kasim Mukhtar ko Ibrahim Yakuba su kai gaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla kai da Sule Mumuni Barma. To idan muka sake komawa Najeriya, kuma a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar, wata matsala da ke barazana ga masu ababen hawa da ma waɗanda ke tafiya a gefen hanya ita ce yadda ake zargin masu a caɓa ko kuma keke napep da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari da kuma jiƙon maganin gargajiya kafin su fara aiki, wanda hakan ake ganin zai iya haifar da haɗura. Wakilin mu da Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana dubi kan wannan lamari.
Yayin da ake fafutukar yaƙi da matsalar fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi, yanzu haka kuma wata sabuwa ce ta kunno na amfani da itatuwan gargajiya da jiko da kuma wasu ƙwayoyi da ‘yan acaba ko kuma ‘yan kabu-kabu da kuma wasu direbobi ke yi don samun kuzarin aiki. Su dai waɗannan masu ababen hawan kan taru wallawa a bakin kasuwa ko kuma tashar mota rike da iragora, yayin da wasu makan hada jikon maganin gargajiya da nufin samun kuzarin. Bello Zafa da Baba Numan da kuma Dahiru Direba sun ce goran jikon na yi musu amfani.
Ranka daɗe kawai abu ne muna samun mushashi don ƙarfin aiki, mu samu mu ji daɗi mu yi aiki yanda ba za mu ji gajiya ko kasala a jikinmu ba.
To kamar me da menene ne a cikin wannan gora?
Eto a goran muna hada kaman su Exol, su abunna wanda dai zai ba mu ƙarfi yanda za mu yi aiki.
Ni in na fito in ban sha maganin nan ba, in ban sha ba zan ji daɗin jikina ba, saboda ko na lafiya na ƙalau sai na sha ta ne zan ji na warware. To haka nake.
Goran jikon nan da ka gani kullum al'ada na ne, in ban sha shi ba ni ba na jin daɗi, ba don kuma ban da lafiya ba, ina da lafiya ma ila kulli halin ni dai sai na sha shi.
Wai shin menene ma illan shan magungunan gargajiya ba bisa ka'ida ba? Malam Baba Mamman wani masanin magungunan gargajiya ne a Yola.
Illan shan maganin gargajiya ba, kai an baka maganin nan baka san a'a na taifon ne, a'a na basir ne, ka zo ka sha ka ga in ka sha na basir ga taifon ke da shi sai je ka kawo ma wani illa daban. Amma ya kamata in an baka tabbata wannan maganin da aka baka na taifon ne shi ne kuma ga kayan da za ka yi ka sha a kan lokaci, wannan yana kawon illa da yawa a ciki. Shi ne za ka ga ya je ya gurɓatar ma da ko wani huhunka ko wani hanta ya zo ya yi overdose, baka so wannan abubuwan da yake tafiya a ciki ba. To wannan lamarin maganin gargajiyan nan in ka tabbatar da wannan maganin baka san abin da za ka iya aiwatar da shi ba, barin sahi ne mafi alheri.
Shi ma da yake ƙarin haske wani likita Suleiman Abubakar ya ko bayyana illan shan magani ba tare da izinin likita ba.
Lallai shan magani ba tare da rashin lafiya ba yana da illa. Wannan shine turawa suke kira self medication, ma'ana kowa ya zama likitan kansa. Mutum ya zo ya ce kawai wani ba ni kaza in sha, ko kuma kai a matsayin ka na likita ka ba shi magani ya sha ji daɗi sai ya ce gobe ma zai sake sha. To shan magani dai ba tare da wani ciwo ba yana da illa, saboda shi magani dama idan ka adiye shi an tura shi ne je yaƙi wani cuta wanda ke damun ka a jiki. To sai kuma ka sha maganin babu wannan cutan a jikinka, kaga kenan ka sa shi aiki ko kuma ka sa magani yayi fada ba tare da abokin fada ba, ƙarshen ta kaga zai dawo zai fada da ƙwayoyin halittun jikinka ne.
To sai dai kuma gani yadda wannan matsalar ke ƙara yaduwa a cikin al'umma, yasa yanzu haka wasu kungiyoyi tashi domin faɗakar da al'umman.
Sunana Abdulkarim Salim, Secretary Positive Awareness Against Drugs Abuse Initiatives. Kuma mu a kungiyance muna ƙoƙari mu faɗakar da al'umma. Al'umma kamar su matasa da kuma wanda suke kamar direbobi da masu aikin ƙarfi da sauransu ɗin nan, cewa fa ba wai sai ka sha wani abun da zai sa ka maye ba za ka iya kai aikin da kake yi, domin yau duk abun da kake ɗaukawa na maye yana da nashi illan gobe, kuma illan idan ya zo bai da kyau.
Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, yanzu haka matsalar shan miyagun ƙwayoyi ba wai kar ga maza ya kaɗai ya tsaya ba, a hadda matan aure, wanda hakan ke illa ga zamantakewar ma'aurata. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ɗan zagogon mana cewa karfe 10 ne na safe da minti 20 a nan birnin Washington DC, wato 4 kenan da minti 20 a birnin Nayula da ma jamhuriyar Nijar. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka tare da fatan alheri a cikin wannan sabo shekara ta 2016. Idan kuna biye da mu a makon jiya, shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi, Alhaji Anas Umar Yola, ya kwaso bayani akan irin matsalolin da dumamar yanayi ke haihorwa a harkar noman damana da na rani lokaci ya kure mana. A yau ga Alhaji Anas Umar Yola zai ci gaba da bayanin da ya haro a makon da ya gabata.
Yanzu kamar in ka doki damban, bowon nasu wani wurin akwai wurare da yawa wanda ya aka tuni kan wurin ma ba a samu ruwa saboda nisan da ruwan yayi a gasa. Wani wurin kuma in an samu bowon ne sai an sami shi kamar 5-6-7. Wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin yanayi na dumama yanayi. Musamman mu wannan yanki da na gaya miki Bauchi ta tsakiya. Muna da shi kuma a Bauchi ta arewa, abinda ya shafi da su Katawe, Azare, da Gamare, da Etes Gadau, duk muna da irin wayannan matsalolin. Don haka muna kiraye-kiraye ga gwamnatoci suna ji da su yi maza ko kuma su yi taimaka ya zama cewa akwai wani abu da suka yi na hobasa, kamar da suke kirarin ciyar da kasa abinci ko kuma rike kasa da mu da kanmu mutanen cikin kasan, to wannan shi zai kawo mana ci gaba insha Allah. Wannan ya tuna min ma wani magana da na yi kwanakin baya da 'yan jaridu kan abubuwa da ya shafi tallafi da aka same su a baya wanda ba su yi amfani ba. Shi ne a baya kamar senator na nan Bauchi ta tsakiya wanda ya sauga senator Abdul Lingi ya yi wasu tallafi da ya musu a can wannan area nashi na tonon bohol. To amma bohol ɗin da aka je aka tona musu a Misau, bohol ne wanda za a sami shi 5-7 ko 8 kafin a samu ruwa. Sai zama na cewa komitin da aka nada komiti ne na 'yan siyasa, ba nemi manoma daga ciki an hada da su domin su suka san menene yake musu zafi, ina ne suke son taimako ba. In suka je za to ni bohole aka sa 5-2 ko an samu ruwa ko ba samu ruwa ba, in manoman sun ce 5 kaza ya kamata a samu su don a samu wannan ruwan din, su komitin sai su ce su haka aka ce musu don haka kuma haka za su yi. Kin ga kenan an sa 5-2, mai lambu da ya fara aikin noma lokacin da amfanin yake bukatar ruwa lokacin ruwan sai kafe. In ya kafe kuma shi kin ga tonon bowl din an kashe kuɗi a banza bai amfani ba, sannan shi amfanin da ya sa zai shayar da shi ruwa ya zo ya kai lokacin da yake bukatar ruwa shi ma ya zama asara. Kin ga duka biyu kenan ya zama asara, ba bai zama ya yi amfani ba. Wannan irin abubuwa din da muke samu yana daga cikin dumaman yanayi.
Yawwa, to Alhaji Anas, ya kake ganin makomar noma a arewacin Najeriya?
To makomar noma a arewacin Najeriya musamman mu nan arewa maso gabas na Najeriya shine abubuwa da suka gabata da yawa wanda na farfada, in ba an same su ba to gaskiya harkar noma bata da wata makoma mai kyau, bata da wani makoma mai kyau a nan arewacin Najeriya. Amma in an samu wannan canje-canjen da mu da muka san aikin muke yinta, muke ba da shawari, in an yi amfani da shawarwarinmu wasu daga ciki, to wannan za samu canji mai kyau wanda ni na gaya miki abun da ya shafi duk abun da na kidaya miki muna noma wannan. Muna mugwabtaka da nan Bauchi da kasan Plateau. Duk abun da zaka noma a kasan Plateau zaka iya noma shi a kasar Bauchi yana yi. Kenan kin ga in akwai tallafi na musamman daga gwamnati ko masu hannu da shuni ko kamfanoni da suke kasashen duniya na su tallafa wa manoma a inganta aikin noma a arewacin Najeriya, to ina mai tabbatar miki mu manoman da muke nan jihar Bauchi, a jihar Bauchi kawai zan bugi girji in ce za mu iya samar da abun da zai iya rike arewa maso gabas, ba ma jihar Bauchi kawai ba. Don haka, amma in ba samu wannan canje-canjen ba, ina gaya miki a Bauchi local government ma ba mu san mu rike ta ba, bare jihar Bauchi. Wannan shine gaskiyar magana, bare kuma arewacin Najeriya gaba daya. Shugabanninmu kan su yaudare mu, attajiranmu kan su yaudare mu, kar mu yaudari kanmu, mu tsaya mu gaya wa juna gaskiya, kada mu sa son zuciya mu ta shiga rediyo muna aikin iyayen gida wanda ba shine zai kai mu ga gaci ba. In nayi surutu na yabi mutum akan ƙarya, in an bani wani abu ne, to wani abun zai kare, kuma zai shafi yayana, zai shafi jikoki na, zai shafi ƙasa gaba daya. Don haka gara na tsaya na gaya musu gaskiya, in sun yi zai shafi yayana, zai shafi jikoki na, zai shafi ƙasa gaba daya, kuma nayi ibada domin na faɗi gaskiya abin da Allah yake so kenan. Wannan shine gaskiyar magana.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da Alhaji Anas Umar Yola, shugaban ƙungiyar manoman ranin jihar Bauchi. Har ma za ku ji kiraye-kirayen da ya ma shugabannin ƙananan hukumomi da na jahohi da ma na tarayya akan kula da bunƙasa aikin noma. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Wanda yau kusan baki ɗaya akan ilimin mata ne da kuma ci gaban ƙasa ta huskar matasa. Kar ku bari a baku labari. Sai mun gamu a dandalin yau da gobe, shirin matasa.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Zan fara da saƙon Mustapha Dawal Bakar Daura da Alin Kano Daura ne, inda suka ce haƙiƙa al'ummar ƙasar mu Najeriya mun ga canji ƙarƙashin wannan sabuwar gwamnati wanda ba sai an bayyana ba. Wannan shike nuni da cewa talaka mun fara ganin ribar ƙur'an mu. Fatan mu anan Allah ya sa alheri cikin wannan sabuwar shekara ta 2016. Sai wacce ta fito daga Aliyu Usman Takalafiya Birnin Kebbi, kace Allah ya sa ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi da shugabar hukumar bada lamuni ta duniya Christiana Lagarde ta zamo alheri ga Najeriya da 'yan Najeriya. Shima Abdul Malik Mebredi tashar Bagu Busau cewa yi Allah ya sa ganawar da shugaban asusun bada lamuni ta duniya wato IMF Christiana Lagarde za ta yi da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tasiri wajen samun hanyoyin rage raɗaɗin tattalin arziki da ya fuskanci ƙasarmu Najeriya.
Madalla ga Sarfilu ya dawo da labarai a takaice.
Mahamud, ƙasar Kuwait ta shiga sahun sauran ƙasashen da ke ƙawance da Saudiya wajen ɗaukar matakan diplomasiya kan ƙasar Iran, bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran, bayan da suka fusata kan hukuncin da Saudi ta ɗauka na kashe babban malamin nan na Shi'a. Shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da wasu dokoki ko umarni ga shugaba da ya ce za su taimaka wajen daƙile tarzoma da suke da alaƙa da bindigogi ko mallakar bindiga, amma kuma ba za su tauye 'yancin Amerikawa ta mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban ya ɗauki wani mataki ne kamar yadda kuskurima na biyu da aka yi wa tsarin mulkin Amurka ya tanada. An saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin Aden da ke gabar teku na ƙasar Yemen, bayan faɗa tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati, inda aka kashe aƙalla mutane 22. Jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa ma sha Allah, kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala. A yau Talata ne ministan tsaro na India ya ce an kashe wasu 'yan bindiga 6 bayan da suka kai hari wani sansanin soji sama da ke arewacin India.
Masaro duka-duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal Litani gabatar da shirin, da Julie Leathers Christian da ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu Mr. Cornelius Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.